إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yini na goma a cikin yinnai na wannan wata mai girma mai albarka, wato wata Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 27 ga watan 2026, domin ci gaba da darasin na Ramadan da muke yi na tadabburin Alkur'ani mai girma a cikin littafin At-Tibyan fi tadabburil Qur'an, na malamai guda biyu, al-ustadh Dr. Ahmad Isa Al-Na'farani da kuma al-ustadh Dr. Abdul Karim Ibrahim Salih hafizahum Allah ta'ala. Wadannan malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna mana batu a game da nau'ukan tadabburi. Muka ce manufofi kenan, manufofin tadabburi, wato tintintini da jujjuya ma'anonin Alkur'ani domin kaiwa zuwa ga sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da Alkur'ani gani shi. Wannan zai zama majlisinmu na goma, kuma a wannan masallaci jami'u sagilina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Mun ji nau'i na farko shi ne ana tadabburin Alkur'ani mai girma domin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da gaskata shi kanshi Alkur'ani. Wannan nau'i na farko kenan, ko manufa ta farko kenan. Ana karatun Alkur'ani mutum yana bibiyar ma'anonin, yana jujjuya su, yana kaiwa yana komowa a cikin zuciyarsa da ma'anonin Alkur'ani domin ya ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma gaskiyar Alkur'ani mai girma. Na biyu, tadabburin Alkur'ani domin wa'azantuwa. Mutum ne wa kansa wa'azi, ya ɗau wa'azozan da Alkur'ani ya yi da su, wanda Allah ta'ala a wurare da yawa ya kira Alkur'ani da cewa mau'izan, ya kira shi da tazkira, ya kira shi da zikira. Dukkanin su waɗannan lafuzan suna fa'idantar da wa'azi. Wa'azi shi ne kai maka gargaɗi a kan abin da ka sani domin kar ka kauce wa daidai, a tunatar da kai abin da ka manta, sannan kuma a sanar da kai abin da ba ka sani ba. Duk wa'azi na ciki. Shi ya sa duk karatun da ake yi wa'azi ne. Kwarai. Islahi ne sabu na mutanen gari suka zo sai a ce wa'azi daban, muhadara daban. Duk muhadarar da ba wa'azi a cikinta bai kamata ma ka saurare ta ba. Yawwa, duk karatun da ake maka to wa'azi ake. Lafazin wa'azi, wa'azi lafazi ne mai daraja, lafazi ne na Alkur'ani. Allah ya gane da mu. Na uku suka ce mana النوع الثالث تدبره لاستخراج الأحكام منه. تدبر القرآن جج وما أنو ننسى ومن فتده كن شم كن شيء لتكلسا الله شيني إغوان دمان يمن يما لمن فكه ولن سكي تفسير القرآن سكي هو مذهبا أتشم مذهب بيد أكيد سون فكه تذاك دسنا دناس وسنون ديبو لو النبابو a tarihi shi ne al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i a cikin littafansa akwai ahkamul Qur'an. Ahkamul Qur'an. A nan malaman fiqhun tafsiri. Malamai ne na fiqhu amma masana tafsiri. Saboda za su ciro maka hukunce-hukuncen addini a cikin Al-Qur'ani ta hanyar tafsiri, ta hanyar tadabburi. Sun kasu gida biyu. Akwai waɗanda suka kalli Alkur'ani a matsayin kowace aya daga cikin ayoyinsa to ma halat min hukmin shar'i, suka ce ba wata aya Alkur'ani da ba za a iya tsatso wani hukunci na shari'a a cikinta ba. shine har wani ya kawo musu su ci ah to wani fiki za a fitar a cikin tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablun min masad suka tambaye su sai suka ce fiha jawazu takniyati alkafir sai a cikin wannan aya akwai hukuncin fiqh hukuncin fiqh shine ya halasta ka ce wa kafiri abuwa ne baban wani kamar sa alkunya wanda kalmar ita alkunya daraja ce balarabi baya maka alkunya sai ka isa idan balarabi ya kira ka da abu fulan to ka kai matsayi a wajensa kenan saboda la yusammika bismik bal inma yukannika sai ya ce baban wani abu fulan to qur'ani sai zo sai ya ce ne tabbat yada abi lahabin wa tabb sai suka ce fiha ay fi surati tabbat yada fi surati al-masad hukmun fiqhiyun wa huwa jawazu takniyati al-kafir ya halasta ayuwa kafiri al-kunya ba musulmi ke ake wa ba wanda da hikima yana cewa ukannihi li ukrimahu wala ulaqibuhu shi ina masa alkunya amma ba na sa masa laqabi saboda sutari laqabi yakan zo da matsala laqabi yakan zo a matsayin a soci mutum ko kuma a yabe shi akwai laqabu madhi akwai laqabu zannin zai iya yi wa ayu mutum laqabi laqabi ne mai kyau sannan zai iya zama kuma laqabi mummuna shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala tanabazu bil alqab wa kafin ka jefan junanku da laqabba waɗanda suka kasance munana to amma ita alkunya qur'ani ya zo ya tarar da larabawa suna yin ta a matsayin wata ta'ada kikkiawa ta su ta girmama junansu da tsara mutuncin junansu sai mutun yace ya aba fula to abu lahab shi ma gashi sai su kuma wannan malaman suka ce a ai abu lahabi ba alkunya sabace laqabi ne domin daga cikin nau'ukan laqab ana yin laqab bil ubuwa al-laqab bil ubuwa kamar yadda wasu dabbobi suke da laqabi misali abun nan zumo balarabi yana ce mishi abul hasan laqabun zumo ne al-arnab abul hasan da ha karami da sinin da lamu shine abul hasan akwai irin su ummu arba'in wa arba'ina kunama mana da laqabi sunan ta ummu ariyati sai suka ce laqabi ne abu lahab ba alkunyar sa ba domin akwai alkunyar shi akwai alkunyar sa wanda ake kiransa da ita ba abu lahab ba suka ce qur'ani ya sa masa abu lahab ne a matsayin suka cewa shi dan mutane to suka je tattaunawa irin wannan to sai nau'i na biyu na malamai sune waɗanda suka kishiyanci waɗannan waɗanda suka ce a'a ba kowace aya bace ta alqur'ani akwai hukuncin fiqh a ciki suka lissafa suka ce kaka ayatul ahkam guda 500 ne a cikin qur'ani a cikin ayoyin alqur'ani guda 1000 da wani abu da sabanin da ake akan doriya to sai suka ce ayoyin ahkam ayoyin da kai tsaye zaka iya istinbatun hukuncin fiqh suka ce guda 500 cikin waɗanda suka tafi a cikin irin wannan ma'azi akan wannan ma'anar in ka kalla shi kan Imam Shafi'i abin da ya tafi akai kenan domin ba dukkan ayoyin alqur'ani ya dauka yi wa tafsiri ba ya fitar da hukunce a ciki haka irin su al-Jassas na mazhabin Hanafiyya haka irin su Ibn al-Arabi al-Maliki na mazhabin Malikiyya kafin sa akwai irin su al-Kiyal-Harasi na Malikiyya ba duka ayoyin alqur'ani suka dauka suka musu tafsiri da niyyar cigo hukuncen fiqh ba akwai ayoyi ke bantattu waɗanda su ne suka dauke su a matsayin ayoyin hukunci ayoyin hukuncen fiqh mas'alolin fiqh
amma irin su al-Imam al-Qurtubi al-Maliki su sai suka ga cewa gabaki din kowace aya za ta dauke ta ayatan ayatan wama khalat ayatun qur'aniyatun min hukmin fiqhiyyin shar'i ba wata ayar da ba za a iya cewa nan hukunci na shari'a ba shi yasa yayin tafsirin al-Qur'ani tun daga farko har ƙarshe kuma da manufar ne da manufar tsatso hukuncin hukuncin fiqhu a ciki al-jami' shi yasa da yake ta kira littafin sa da al-jami'u li ahkam al-Qur'an su ko sauran duk in kabi littafin sa za ka koyi ahkam al-Qur'an suke sa shi ko al-Imam al-Qurtubi sai yasa al-jami'u li ahkam al-Qur'an a cikin masu fahimta ta baya ba masu fahimta ta biyu waɗanda suke ganin ayoyin al-Qur'ani ba duka ake isin babu a ciki ba akwai a zamanin mu kusa-kusa da mu ba da dadewa ba in mun ce haka a wannan zamanin yake al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinkibi alayhi rahmatullah a littafinsa adwa'ul bayan fi idahi al-Qur'ani bil Qur'an manufofin al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinkibi a tafsirinsa guda uku ne manya-manya manufarsa ta farko ita ce tafsirul qur'ani bil qur'an ya fassara al-qur'ani da al-qur'ani manufarsa ta biyu ita ce in mutum ya kalli tafsirin sa da kyau shine tafsiru ayatil ahkam ya fassara maka ayoyin hukunci hukunci ayoyin hukunci hukuncin fiqhu riba ciniki aure saki kome hulɗi ila'i da makamantansu reno shayarwa bashi jingina da makamantansu wannan ita ce manufarsa ta biyu manufarsa ta biyu ita ce ta uku ita ce isbatul aqaidis salafiyya tabbatar da aqidin ahlus sunna wal jama'a waɗanda aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa sahabbai suka karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai kuma suka karantar da almajiransu atba'u tabi'i to abin da yake nan wannan na cikin manufofin tadabburin alqur'ani shi yasa zaka ga wani zuwan al-Allamah al-Shinkiti rahmatullahi alaihi a cikin adwa'ul bayan in kana neman tafsirin wasu ayoyin da yawa ba zaka gansu ba ba za ka gansu ba saboda ne ka'idarsa ita ce yana tare da waɗancan malaman da suke ganin ba kowace aya ba ce ake ciro hukunce-hukuncen fiqhu a cikinta to wallahu alam wannan tsohuwar tattaunawa ce ta malaman ulumul qur'an da usulul tafsir a game da ayoyin hukunce-hukunci to shine listikhraj al ahkam minhu domin fitar da hukunce-hukunce a ciki سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد تو كنجكو wannan malaman sun tafi akan cewa hukunci hukuncin masu fa'idi daidai ne hukunci hukuncin nan sun shafi hukunci hukuncin aqida ne domin hukuncin aqida abinda ake kudircewa a zuci abauta wa Allah da shi a babin tauhidi to shi ma hukunci to sai suka buɗa ma'ana cewa fitar da wannan kamar a cikin waɗanda suka shahara da ba wannan ɓangaren na al-ahkamul aqaidiyya muhimmanci al-imam ibn kathir wanda al-imam ibn kathir manufarsa babba shi ma ita ce tafsirul qur'an bil ma'thum kaga cin shi ya ce tafsirul qur'an bil qur'an to shi al-allamah ibn kathir تفسير القرآن بالمعصوم يفسر مك القرآن ده ابن ده يك وحي ko kuma abin da wadanda aka saukar da wahayi a gaban su suka fadi ni yana cin al-ma'sum shine sai ka kawo tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna sai kuma tafsirul qur'ani bil aqwali as-salafiyya fassara al-qur'ani da al-qur'ani fassara al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam si fassara al-Qur'ani da maganganun magabata waɗancan matakan guda uku to al-Imam ibn Kathir yi haka sannan na biyu isbatul aqidati as-salafiyya shima shi yasa malam ibn Kathir al-Majiri shaykhul islam ibn Taymiyyah ne a makarantar sa ya fito shi shi ya rike wa makarantar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bangaren tafsir, shi ya fi shahara ya fi fice a wannan makarantar tafsir. Na biyu, yana da rabo mai yawa a cikin ilimin hadisi, shi yasa yana cin Al-Huffaz, Al-Hafiz Ibn Kathir, haka ake ce masa. Hibzinsa ba ana nufin magabata idan suka ce Al-Hafiz da, to ba sa nufin mahaddacin Al-Qur'ani, suna nufin mahaddacin hadisi. Ina jin na taɓa wannan batun ga ɗalibai, na buga misali da littafai guda biyu na Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi yana da littafai guda biyu, na farko littafinsa shine Tazkiratul Huffaz, ya tara malaman hadisi ne, mahaddata hadisi tun daga sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu har zuwa malaman zamaninsa. To daga nan kuma sai aka ganshi ya rubuta wani littafi ya sa masa suna Tarihu Al-Qurra'il Kibar. Ka zo da na Al-Qurra'u, waɗancan kuma ne Al-Huffaz. To Al-Imam Ibn Kathir yana da wannan, to yana da rabo a hadisi, sannan kuma ga tarihi. To wannan dai shi ne a takaice kawai. أو الأعمال المتعلقة بالجوارح كوكما حكمشن كنشن أي كان دا سكرا تيدا قوئي واتو كنشن كنشن فكهو كينا يا ذا أي سلع إنزمي ثاني الإمام القرطبي إذن يزو وعقيم الصلاة وآت الزكاة وركا أوم الراكعين با أبقانا كشبا قال أبقانا تكي daga nan zai tsaya maka sai ya maka hukunce-hukuncen sallah, ya fito da matsalolin sallah. Wa aqimus salah, matsala ta farko wannan umarnin wani irin umarni ne, na wajibci ne ko na mustahabbanci ne, sai ya tabbata kenan hukuncin sallah wajibi, wajibci ne. To daga nan sai zai fara maka bayani kan mecece sallah, wannan abubuwa ne farillai a cikin sallah, me sharuɗanta, sai ta lissafo maka. Misali Ibn al-Arabi al-Maliki ce, amma ayoyin da ba irinta ba, waɗanda ba hukunci kai tsaye ya fahimta a cikinsu ba, to ba za ka gan su a cikin tafsirin shi ba, ba za ka gani ba. Awis suluk, ko kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da gyaran zuciya, shi ne suluki, gyaran zuciya, su ma hukunce-hukunce ne. Idil ahkamu tashmalu dhalika kullahu, domin hukunce-hukunce da ma'anar hukunci da ma'anarsu, to suna kunsar duka waɗannan gabaki ɗaya, bi mafhumi hal awsa'i, da manufa wacce take mafi yalwa mafi fa'i. Kun gani ko? To shi yasa su irin su Al-Imam Al-Qurtubi suka raba kai suka ɗauki duka waɗannan. In ka ɗauki Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an na Al-Imam al-Qurtubi, duk waɗannan za ka gansu, duka za ka gansu. In hukuncin aƙida ne zai maka bayani, shi yasa Al-Imam al-Qurtubi yana da radduda ga al-aqaid al-munharifa da yawa a cikin littafin, a cikin Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an. Ya wa ‘yan Shi’a raddi, ya wa Sufaye raddi, ya wa Mu'tazilawa raddi. Duk da cewa shi kanshi Al-Imam al-Qurtubi yana da wasu mu'akhazat da malamai suka masa a babin aqida, Allah ya gafarta masa ya yafe masa. To sannan zai zo kuma hukunce-hukuncen fiqh, tunda dama yana ya rubuta littafin ne da gunji bi nabratin fiqhiyya, da gunji irin na malaman fiqh a matsayin faqihi ne shi. To haka kuma suluki, in ya zo duk wani abu da zai tsarkake zuciyar bawa ya kusantar da shi ga Allah, ayar da take bayani akan haka, to sai ya tsaya yi bayani akai. To duk wannan na ciki, wannan manufa ta uku kenan, ko nau'i na uku kenan na tadabburin Al-Qur'ani. Ana karanta Al-Qur'ani a fahimci ma'anar, ai ta jujjuya ma'anonin domin fitar da wannan, ai ta fito da wannan, ai ta fito da su, ai ta fito da shi. النوع الرابع نوعي نهلو تدبره للوقوف على وجوه فصاحته، تدبر القرآن دومن سيوا أقم فسكوت فصاحة فصاحة da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a ciki. Fasaha, akwai fasahatul kalam, akwai fasahatul kalima, akwai fasahatul mutakallim. Ita kanta kalma ana son ta kasance fasihiya. Balarabi yana kawo sharuɗan kafin kalma a ce tana da fasaha sai ta cika wata sharuɗa. Wata sharuɗa daga cikin sharuɗan ta kasance ta dace da ka'idar sarfu. Duk kalmar da ka faɗe ta amma ta saba wa ka'idar morphology, ka'idar da ake gina kalma, to wannan kalmar ba a ɗaukata a matsayin mai fasaha. Sannan wannan kalmar ta kasance ta kubuta daga ta'qidul lafzi, ya zama ba ta da wahalar faɗi. Kuma kalmomin Larabci suna da wannan baiwar, za ka ji su ana faɗinsu da salala, kawai za ka ji kamar suna gangarowa ne a kan harshenka, kamar yadda miyau ke gudana a harshenka. To wannan na ciki. Sannan akwai fasahatul kalam, waɗannan kalmomin da su ake gina magana, to sai ka zaɓo su waɗanda suke sun cika sharaɗin fasaha, to daga nan sai ka sa su a cikin maganarka kai aiki da su. Fasaha kenan, fasahatul kalam. To kai kuma da za ka yi, to sai a kira ka da fasihun, wato kai mai fasaha ne. Kalmominka sun ci, jumlolinka sun ci sun sha, sannan kuma kai ma kenan za ka sha. Wa balagatihi, sannan kuma da fuskokin balagarsa. Ita kuma balaga ita ce amfani da waɗannan lafuzzan masu fasaha, jumloli masu fasaha. A samu mutum mai fasaha amma kuma a ƙara masa da me da abu biyu. Me wannan shi ne mura'atul rijal wa mura'atul hal. Bayan ya zaɓi kalmomi masu kyau da zai yi amfani da su, to kuma ya kula da halin da ake ciki. Wuri li kulli maqamin maqalo, ina ne zai yi wannan magana, sannan wani irin hali ake ciki, wani hali ake ciki. Yanzu bari in buga mana misali. Ce wannan al'amari da ya faru, Allah ya daɗa mana irinsa, Allah ya ƙaro mana irinsa, ninkin ba ninkin. A cikin maganar nan tawa me na yi, ya sunan abin da na yi, addu'a. A ciki akwai wata kalma da na yi amfani da ita wanda ba ta dace ba, waye gano waye, akwai wani abu da na yi wanda bai a ciki kalmar da ba ta dace ba. Kun yi shiru, ba ku gano ba wanda ya gano wata kalma da ba ta dace ba kenan. To kun yarda cewa kalmomi masu kyau ne amfani da su, amma kun san da inda aka yi amfani, misali da aka tashi za a yi amfani da wannan lafazin ba ni ba, kawai sai aka yi a gidan mutuwa, ka je ta'aziyya, kawai sai ka yi amfani da wannan lafazin, waɗannan kalmomin. Gidan ta'aziyya. Ya dai, sun yi daidai? To kan ga ba balaga ke, ba a yi balaga ba. Kalmomi masu kyau, jumloli masu kyau, amma sai aka ɗauke su aka je aka yi amfani da su a ina? A mahallin da bai dace a yi amfani da su, to babu balaga. Yanzu mutum ya zo ƴan siyasa, hatta ƴan siyasa da kake ganinsu musamman irin namu na dan nan, ai suna da bambanci. An ce wani da ya je wani gari sai bai san kalmominsu ba, da ya tashi sai ce ya ku matsiyatan gari kaza, wai matsiyata. Shi tsakanin shi da Allah abin da yake nufi yana nufin wai talakawa, wato mutanen gari. Amma kawai da ya tashi ya ce ya ku matsiyatan gari kaza, ya faɗi gari. Yanzu wannan zai ci yi siyasa? Kaga ba siyasa, ba balaga. To kaga wannan akwai shi. In ka je za ka yi wa ‘yan ƙauye bayani, akwai lafuzzan da za ka yi musu amfani da shi, ko wa’azi kake yi. Akwai misalin da za ka buga wa ‘yan ƙauye a addinance, ba za su gane shi ba. akwai kuma waɗanda an kana magana da su waɗanda ake ce musu musaqqafu su kuma akwai lafuzin da zaka yi musu amfani su ce yes she yes akwai rizinin a ciki ko ba haka bane shi akwai rizinin a cikin wannan gaskiya shi kai aiwane yana magana logically ko ba haka bane in ku akwai kalmomin da in yana amfani da su shi kai nan sai su faɗi wani lafazin wa ijazihi da kuma tintintini game da ma'anonin alqur'ani a lokacin da ake karanta shi domin fitar da ijaz wato gajiyar wanda alqur'ani ya wa wanda yayi wahalci cewa ba za su iya kawo qur'ani irin qur'ani ba wannan wanda ya buga misali a aitace shine al-imam mahmud az-zanakhshari gaskiya abadi na wannan ba yi da sa'a amma sai aka yi rashin sa'a munharifi ne a aqidatan aqida shi ba ta da kyau ba mu'tazili wanda suke gabatar da hankali akan nafsi kuma wannan aqidancin nasa mummuna ya masa tasiri a cikin tafsirin nasa haqa'iqut tanzih الكشاف في حقائق التنزيه الكشاف في حقائق التنزيه لتابع سكينة تفسير نيمي كم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا يبيشي سيتي لولا ما فيه من الاعتزال إن كتر أبن لكي تكين أكيد مؤتزلا شي تولينا تكين تفسيرا لسكة كم أباب بلاغة باب تفسير بيكيش محمود الزمخشر amma ba a ba ɗaliban ilimi na ƙasa-ƙasa shawarar su rungumi wannan littafi su ce za su yi ta karanta shi sai dai mutum zai karanta a gaban malami mai aqida ko kuma shi ya zama malami zai iya tantancewa yana da alatul tamyiz yana da ababen da ake amfani da su domin tantance abu mai kyau da mara kyau to daga nan ne ake ba shi shawara ya dauki al-kashaf fi haqa'iq at-tanzil na al-allama az-zamakhshari ya karanta zai fa'idan tu wa suruf khitabihi da nau'ukan yadda al-qur'ani yake magana a wannan zamanin akwai wata marubuciya da ta kwaikwayi al-imam az-zamakhshari ita ce aisha bintu ash-shafi'i har ta kirkiro wani nau'i na tafsiri ta sa masa suna at-tafsirul bayani min qur'an al-karim tana nufin ai at-tafsirul balaghi ta dauki tunda ilmul balagha ya kasu gida uku ko ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul baghi to kuma ana cewa ilmun balagha kai tsaye a ce masa ilmul bayan ma to sai ta dauke shi sai ta kira ilmun tafsiri a wannan bangaren da at-tafsirul bayani lil qur'an al-karim ita ma ta ba da gudunmuwa mai yawa a ciki mijinta kuma shine Muhammad Amin Al-Khuli manyan masana adabi ne a Masar su biyu da ita da mijinta sun dade da rasuwa amma dai in wannan zamanin to tana da rubuce-rubuce da yawa da ta yi a wannan bangaren in ka cire littafin Az-Zamakhshari a tsakiya cikin wanda ya kokari shi ma wajen fito da nau'ukan lafuzan abin nan salo-salon alqur'ani a magana da kuma kula da harshen larabci akwai abu hayyan al-andalusi dan zamanin su shekul islam taymiya ne yana cin al-ayan al-thamina yana cin malaman karni na 8 tafsirin sa yana da kyau shine al-bahr al-muhit shi ma ya ba wannan bangaren muhimmanci sosai duk wannan fadan uwahul kana ji fa za ka yi fa tafsirin duk kana bukatar waɗannan wallahi tallahi da a ce da gaske ake yi a ƙasarmu irin waɗannan tafsirai da ake yawaita yi wallahi da ba za ka ga ana yin su akwai wanda zai zo ya buɗe littafin Allah yana fassarawa da za ka ware shi daga kai sai shi ka ce wa na ka ji tsoron Allah al-Qur'ani littafin Allah ne lokacin da ka buɗe shi kana karantawa kana yin abin da ka ga dama a ciki mala'iku suna cewa ashe wa na bayi da kunya haka wani malami ya ce ashe wa na bayi da kunya ashe wa na baya jin kunya Allah tsakaninka da Allah kana son ka shiga cikin wannan wanda mala'iku za su ce bi da kunya zai ce wallahi ya ce ni ci baya son ya shiga ciki shi to me yasa kake wa littafin Allah gwatsale kake shiga cikin sa kake gaddali a ciki kai abin da kaga dama kuma ka san baka iya ba kaga wannan shine abin tsoron da ake ciki to amma in babu raqaba babu hukuma wacce take tantance abubuwa shi ce sai kowa ya abin da ya gida yanzu wani da zaka ce dauki muktasar muktasar khalil da yawa ba zai iya ba wani ma ba muktasar ba risala ka ce masa ba zai iya karantarwa ba amma kuma yana tafsir ba zai iya karantar da risala ba amma kuma yana karantar da tafsirin alqur'ani yana tafsir za a samu matsala ko ba za a samu ba ha samu shi yasa sai a ƙari da labari a ƙari da zagi a ƙari da sukar waɗanda ba su cancanta a soke su ba da raddin da babu gaira babu dalili a yin sa da tattauna kan siyasa a aje tafsirin alqur'ani ko sai a ɗauko jam'iyyu da masu siyasar masu jam'iyyun kar ai ta magana kai ko ko mutum ya zo yana tafsiri ya zo ya ɗauko wani yana mai campaign ga littafin Allah a gaban shi amma yana faɗin sunan wani yana cewa ai kaza 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 to duk wannan shine halin da ake ciki inda in ƙasarmu ta zauna lafiya abubuwa sun tafi a seti to za a zama ana da arriƙaba arraƙaba waɗannan wannan hukuma wacce za ta riƙa kula da wannan ɓangaren a tantance waɗanda za su yi abu yanzu a unguwa ɗaya idan aka ce an samar da masu tafsiri biyu ɗaya yi da daddare ɗaya a rana da rana tsakaninmu da Allah bai ishe mu ba da can shekarun baya ai kowa ya san waɗanda a rediyo ake saurarar tafsirinsu Malam Bakar Gumi rahmatullahi alayhi shi aka fara sa tafsirin sa a cikin Al-Qur'ani a cikin rediyo kana ji malam ba kakale yake yi ba wani abun malam ya san shi daga gangan ta hanyar karantarwa sai ya zaka wa dalibai ba abu kaza bane sai kaje suna kawo ba na taba tsoron malam yana jawo jiziriya matanin jaziriya na tajwidi ya fara sai wani ya amshi sai malai ya saka mai malai na yi kamar ba zai yi ba ya ce ba an ce wani aka zubi tajwidi ya zance ya yi sauri ya tattu ya ta hannun lalala ya ta yi malai ya kyale shi yanzu wani can gaya ban faɗi sunan shi ba amma na faɗi sunan mala to wannan su ne matsalolin da nake fama da su ake ta yi lashe kyauta wani in ka buɗe rediyo ka ji ana jan ayar malam uzubillah tun kana isti'aza sai ka kaza ko sai dai ka kashe rediyo kuma duk a ƙasar mu ake wannan Allah ya kawo mana mafita wa istikhrajin lata'ifin lughawiyyati da kuma fito da ababe masu ban sha'awa na harshen larabci Abu Hayyan al-Andalusi kaga a wannan babin al-Imam al-Qurtubi da muka yi bayanin sa shi ma fa ba a bar shi a baya ba wallahi a cikin Qurtubi zaka iya yin PhD ka fito da al-Lata'iful Lughawiyya fi tafsiri al-Jami' li Ahkam al-Qur'an li Imam al-Qurtubi zaka iya mawdu'i ka utruha ka ba da wannan a matsayin topic din ka na PhD kuma ina tabbatar maka zaka yi aiki mai yawa kuma za ka samu sakamako mai kyau insha Allah idan ka haɗu da supervisor mai kyau wanda ya tsaya ya duba aikin ka yadda ya kamata a jami'a allati tustanbatu min mazamin an-nafs al-qur'ani wanda ake fito da su a tsatso su daga cikin ababan da nassin al-qur'ani ya kunsa sai ka ga ana cirowa to akan yi tadabburi na wannan akwai malamai wanda su nuga suka ba muhimmanci a tafsirin al-Qur'ani shine na shabuga mana misali wanda zaka ga wani ya dauki wani lafazi kwara daya na al-Qur'ani kawai sai ya ce zai yi rubutu a kansa misali hatta fil qur'ani al-karim ko mun buga wannan misali ko al-wawu fil qur'ani al-karim ko al-fa'u fil qur'ani al-karim ko al-hamzatu fil qur'ani al-karim duk wannan fa mawdu'ai ne topics ne da zaka iya rubutu akan su kuma an yi ma to duk wannan yana cikin tadabburin al-qur'ani الخامس نهدو النبي في أفوال النوع الخامس تدبره للتعرف على ضروب المحاجة والجدال للمخالف أنا تدبر القرآن دومن كان نوع أكن يد أكي كفهجة كما أكي تتونا ودا ونبسك المخالفين ونبسك سابا والدين سك سابا وفهمت المسلمين أنا ana yi ana tadabbur ya Allah ta'ala yake magana da yahudawa ya Allah yake tattaunawa da nasara kristoci ya Allah yake tattaunawa da mushrikai duk a cikin alqur'ani zaka fita tunda Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan ya kuma ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan da sauran ayoyi waɗanda suke umarni da babu laifi a tattauna da al-mukhalif al-mukhalif shine wanda ya saba maka a fahimta wanda ya saba maka a fahimta to ya ake mu'amala da shi ka gane yadda ake tattaunawa da su al-imam binnan wanda muka faɗi sunan shi mai littafin ijaz al-qur'an menene sunan shi al-baqillani al-imam al-baqillani abu bakr ibn al-baqillani rahmatullahi alayhi to al-imam al-baqillani yana cikin wadanda suka kware a wannan bangare tattaunawa da yahudawa da tattaunawa da kristoci da kuma koyawa maka yadda ake yi wanda yanzu ake ce mishi wannan comparative din eh akwai in comparative ko to to wannan bangaren yana da muhimmanci amma ba kowa ke yi ba don wasu suna faɓa akwai wanda daga cikin sharaɗin wannan sai ka fahimci musulunci da gaske sai ka san musulunci ka san alƙur'ani ciki daban sa to daga nan sai ka tafi ka je ita at-taurat da injilar ka san su da kuma hanyoyin da suke amfani da su wajen fassara su shi ma sai ka san wannan to al-imam al-baqillani yana da wannan shaykhul islam taymiya rahimahullah a cikin al-minhaj minhaj as-sunnah an-nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'ah wal-qadariyya ya kawo misalan al-imam al-baqillani masa yabo mai kyau a wannan bangare kuma ya buga misalai to duk ana yi wannan daga cikin abin da ya faru da al-imam al-baqillani rahmatullahi alayhi wata rana kristoci sun gayyace shi domin muqabala yana shigowa sai ya kalli fada-fadan su waɗanda ake cewa ba su auren nan yana shigowa ko sai ya ce barkanku da aiki ya iyalai a matsayin gaishe su sai irin masu kare waɗannan suka ne suka ce kai ba ka da kunya ne ba ka da mutunci haka addinin naka na musulunci ya koya ya za ka kace musu ya iyalai sai waɗannan tsarkaka ne ba su da iyalai ai ba su da mata ba su aure mu a wajenmu aure ƙazanta ne shi ke nan sai al-imam al-baqillani ya girgiza kai sai ya ce ikon Allah lalle wannan addinin naku akwai ban mamaki a ciki kun tsarkake fada-fadanku daga mata amma kuma ubangijin da ya halicce su ya halicce ku ya halicce sama da ƙasa ya halicce gabas ya halicce yamma da kudu da arewa ya halicce duniya ya halicce lahira ya halicce annabi Isa ya halicce mamar sa Maryamu shi kuma kun kasa tsarkake shi kun ce yana da mata wannan nan katin banza tsarkaka ne ba su da mata tsarki ne mutum ya zama bai da mata amma ubangijin halittu shi kuma a ce yana da mata aiki ce da fabuhitan ladina kafaru. A cikin misali na bi da Sheikhul Islam Taimiyya buga misali na Imam al-Baqillani, wata rana ya daidai ya tattauna da su daga cikin abin nan wayau da dabarun tattaunawa da makiya musulunci suke da shi suke da su suna son in zaka tattauna da su tun tashin farko su fusata ka. To kun san alama farko ta faduwa a muqabala ita ce fushi, kana fusata ka fadi, kana fusata ba za ka ci muqabala ba. Wannan fushi shi ne abu na farko na faduwa in ana tattaunawa a muqabala. Da ka fusata ba abin da za ka iya yi. Shikenan suna shigowa da aka zo za a tattauna, sai wani daga cikin fada fadan kiristoci to sai ya tashi sai ya ce masa, sai sanni da zuwa waɗanda mata annabinsu ta yi zina sirrullah, yana nufin na Aisha da aka mata ƙage. Sai Imam al-Baqillani sai ya murmushi sai ya ce, Qur'ani ya ambata mana mata biyu an jefe su da zina, ɗaya ya faɗi sunanta ɗaya bai faɗi sunanta ba, ya faɗi sunan mamar annabi Isa alayhi salam wanda kuke cewa shi kaɗai kuka yarda da shi a matsayin annabinku, ya kawo labarin matar manzonmu sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunanta ba, amma ya yi bayanin cewa an mata ƙage kamar yadda aka yi wa Maryam alayhi salam. Shi amma matar annabinmu ba ta haihu ba, amma mamar annabin da kuka ce shi kaɗai kuka yarda da shi ta haihu. In har za a ce za a laƙaba wani zina, to waye ya fi tabbata yin zina? Waye kaga shi ne wannan? To Imam al-Baqillani na da wannan kaga ba sukar na Maryam yake ba, su yake wa ilzami sunan wannan a cikin ilmul jadal ilzam shi ne kanan naɗe wanda kuke tattaunawa da shi kamar sa dabaibai. Akwai wani abu da na gani ana talla na maganin ɓera, na kama ɓera mai danko gane, to shi ne ka jefa shi a cikin irin wannan yadda ɓera ke yi in ya faɗa ba yadda zai iya fita. To Imam al-Baqillani na da wannan Qur'ani kuma na karantar da mu wannan. In kai nutsu a cikin Alƙur'ani za ka ga waɗannan misalan da yawa na ilzami da Allah subhanahu wa ta'ala yake koya mana a wajen tattaunawa da waɗanda suke sun saba mana a aƙida, sun saba mana a fahimta. To kun ga akwai wannan wa asalibi da'awati linnas, sannan kuma a riƙa karanta Alƙur'ani ana tuntuntuni a game da ma'anoninsa domin fitar da salo-salo na da'awa. In ka ɗauki fassarar da al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yayi wa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, a cikin littafin sa Kitabu Daris Sa'ada, wannan zai baka sha'awa. Suwaye ake kiran su bil hikmati, suwaye ake kiran su bil mau'izati al hasanati, suwaye ake kiran su bil jidal alladhi huwa ahsan ko bil mujadalati allati hiya ahsan. Duka yi bayani kowa ba ɗaya ba ne, kowanne da wanda ake masa amfani da shi. Al-ikhtilafi ahwalihim, ta hanyar lura da sassabawar halayensu. Idan ka zo za ka tattauna da Kirista, to akwai dabarun da ake tattaunawa da shi. Shi yasa a wannan zamanin namu muna da waɗanda Allah ya ba su wannan baiwar. Ila za ku ga kwanakin baya wani matashi ɗan ƙasar Indiya ko shekara 30 bai kai ba, ina jin shekarun shi 29 yanzu yake fi hijjinsa, da ya yi muƙamala da wani shahararren mulki a Indiya, ya daɗe yana halakar da mutane a Indiya yana cewa ba Allah, ya tara mabiya dandazo aka shirya muƙamala a New Delhi babban birnin Indiya. Aka gaito wannan yaron matashi ɗan shekara ƙasa da 30, wallahi zai kada shi abin ya zama wani abin yadawa a duniya sosai kasashe da yawa sun gayyata kasar Saudi Arabia ta gayyace shi ta girmama shi an kai shi wuraren wurare masu alfarma a Saudiya wanda ba kowa ake kaiwa ba dan matashi ga larabci ga turancin ingilishi mala sannan ga indiyancin shi to shine fa haka na faruwa suka rikici suke ta bibiye shi da sharri irin yadda suke wa Zakir Naik amma ba za a yi da lati da shi ina jin yanzu ma baya kasar indiya a ƴan kwanaki gab da azumi na san yana Saudiya bai bar Saudi Arabia ba dan gidajen talabijin na Saudi Arabia da yawa sun yi fira da shi to kaga akwai wannan iyawa ne a cikin marubuta na wannan zamanin akwai Dr. Sami Amir kusan sa'an mun dan kasar Tunisia ne asalinsa yanzu nan zai rubuta maka littafi shafi 500 ɗan kwanaki ya gama kuma ga kama kwakwalwa rubuce-rubucensa sannan shi kanshi yana da mukabaloli da yawa da yi da kiristoci yahudawa mulhidai masu cewa ba Allah aimaniyun secularist masu cewa addini daban rayuwar mutane daban ya za a matsa mutane a cikin sun yi addini a rayuwarsu a basu su cire ba a basu su yadda suka ga dama to yana da littafai da yawa a yanzu a shekarunsa alal aƙalli yana da littafai sun fi 40 kuma ba wai ƙananan littafai ba jibga to Allah ya ƙara wa musulunci ci gaba to za ka samu a fahimin wannan kuma zaka ga da yawa wasu ma ba su san su ba وطبق التأثير على المخاطبين سننكم القرآن أنا تدبر سدو من قانو حنوين يا ذاكي تأثير قوات أن دقيت شيء مغانا دسو دو من أي فائدة مغانا ببا إتشي كثير زوتي أبو تم مغانك نكي مغانا با سوغاري كبا با أفنشي كبا كو كي مغانا دبتت تفأت تنزكا تمتعني با كمي فائدة مغانك shine abinda hariri yake faɗa a ɗaya daga cikin muqamat nasa a cikin littafin sa muqama yake cewa shi ya bar wurin alhaliya ta ce zakatan masu sauraron sa yawa shi ya ta ce zakatan masu sauraron sa ya ta ce ya tafi da zakatan ya sa a jaka shi to haka ake so a magana kayi maganar da za ta yi tasiri a cikin zukatan mutane bayan maganar da za ka yi ka zama dan Allah kake shi ne min alqalbi ila alqalb kamar yadda Sheikh Muhammad Hassan hafizahullah yake cewa daga zuciya zuwa zuciya maganar ka ta shigo cikin daga zuciyarka take daga gaskiyake tsakaninka da Allah sannan ka tafi zukatan waɗanda kake magana da su to bayan wannan kuma ana buƙatar salo-salo da amfani da lafizza shi zan za ka ga yanzu a wannan zamani ya zama fanni ma babba da ake ƙwarewa a ciki shine fannul khitab ko su ce mishi fannul khitab abin da al-jamahir shine public speaking ƙa'idoji na magana a gaban mutane huɗu ba na ciki ya kake ji ka je ka samu limamin da bai da fi isar da sako ranar juma'a ya kake jin hudu bassa kuma yanzu ko ba ka fahimtar larabci idan sai dai suna hudu ba dan Allah kake ji ba ka fahimtar larabci amma sai dai yana hudu ba da wannan muryar tasa da salansa na hudu ba sai ka rika jin wasu sakonni a cikin zuciyarka har ma ka rika yin irin yadda mutanen Manada suke fassara indiyan ana kallon fim din indiya din nan da ya ce ya ce ka zani alhali kai motsin jiki ya ce ba zan yi ba duk ba da gaske da ake fassara wannan ba kawai fassara ce ta kama kame ta abinda ba shi kenan ba body language ake amfani da shi akwai wannan wasu buli ya tana innaci ta ban mana alƙur'anul karim da hanyoyin gamsar da mutane a jawabi a magana waɗanda alƙur'ani ya ƙunshe su wallahi za ka yi ta ganin waɗannan ga suna to wannan na cikin wasu abin nan nau'ukan tadabburi da ake da shi shine na biyar annahu sadis tadabburuhu min ajli istighna'i bihi an ghayrihi siwa sunnati an-nabawiyyati al-mutahharati fa innaha sharihatun lahu tadabburuhu yin tintintini game da alqur'ani da ma'anonin sa min ajli istighna'i bihi domin a wadata da shi min ghayrihi ya zama ba a buƙatar wani wanda ba shi ba siwa sunnati an-nabawiyyati al-mutahhara in ba hadisi ba in ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa innaha sharihatun lahu domin ita sunna fasara sace ka rika karanta alqur'ani kana ganin ya za kai komai ka fitar kamar yadda sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yake cewa da allurar sa za ta fadi cikin duhu ya san ayar da tace ga inda take shine abin da yake nufi kamar yadda Sheikh Al-Utsaimin hafizahullah yake fadi yake cewa ne al-ilmu kulluhu fi al-Qur'an in kana nafi'an duk ilimi mai amfani yana cikin al-Qur'an to amma sunnar manzon sa bai da lafi ka fahimci al-Qur'ani in baka baka dauko ta ba qala ibn taymiyyah rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah yana fada a cikin majmu'ul fatawa wa amma fi bab fahm al-Qur'an amma ababun a wajen fahimtar alqur'ani nan yana maka tafsirin yarfa'il lahu alladhina amanu kum walladhina utul ilma darajat to wannan aya ce ke fassararta a kismut tafsir na majmu'ul fatawa nasa cikin tafsirul cikin sotul mujadala to shine yake kawo maka falalar masu ilimi wannan waje yana da muhimmanci sosai muka ce za mu karanto ne zai cinye mana lokaci da yawa wajen shafi biyu ne yi tafsirin aya ya fa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat to shine ta kawo to har ya zo nan ya ce amma masu ilimi da Allah yake nufi yana daga matsayinsu a cikin wannan aya ta suratul mujadalati to ababun fahimtarsu da alqur'ani fa huwa aitalul qur'anil karim ne karatun alqur'ani a cikin ma'abuta ilimi da'imut tafakkur fi ma'anihi to zaka same shi tutur yake kullun ya dukufa a wajen tintintini game da ma'anonin alqur'ani wat tadabburi li alfazihi sannan da jujjuya ma'anonin lafazin wastighna'ihi bi ma'anil qur'ani sannan kuma yana wadatuwa da ma'anonin alqur'ani wa hukmihi da kuma hukuncin da alqur'ani ya yanke an ghayrihi min kalamin nas baya buƙatar magana wasu mutane in ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi ba kuma maganar sa magana Allah ce wa idza sami'a shay'an min kalamin nas idan yaji wani abu daga cikin maganganun da mutane suke yi ko suka rubuta a cikin littafin su wa ulumihim da ilmomansu aradahu ala alquran to sai ji ya auna ya gitto wannan abun ya auna qur'ani ya tabbatar da wannan abu qur'ani ya yadda da shi fa in shahida lahu bit tazkiyati qabilahu idan alqur'ani yi wa wannan ilimin shida cewa ilimi ne mai tsarki qabilahu to sai an shi wannan ilimin wa illa raddahu in ku ba haka ba sai watsi da wannan haka magabata suke suna auna ilmoma musamman ilmoman da ake ce musu ulumul awa'il ulumul awa'il sune ilmoman da irin su Aristotle irin su Plato su Socrates da makamantansu suka zo da su ilmin mantiki ilmin falsafa da theology irin nasu da sauran ilmoma wanda waɗannan mutanen waɗanda tun kafin zuwan Annabi Isa alayhi salam da shekaru da karnuna suka yi rayuwa a ƙasashen Turai a ƙasar Girka da kuma ilmomin mutanen Rumawa da ilmomin mutanen Masar al-Finiqiyyu da sauran ilmomin da waɗanda suke kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke takama da su waɗanda ba a gina su a bisa wahayi ba a hasken wahayi aka gina su ba to malamanmu waɗanda suka fahimci alqur'ani qur'ani shine rariyarsu shi suke dauka sai su zuba waɗannan ilmoman domin su ga meye daidai meye ba daidai ba kuma Qur'ani shine madubin dubaru din su da suke makalawa domin san hangu cuta ko mankankantar ta microscope sannan su amfani da telescope domin hangu abin da yake can nesa ya zuko musu shi Qur'ani shi so daga dukkan mun da Al-Qur'ani ya yaba yi nuni zuwa gare shi ne amfani ne sai su ce to ai namu ne da so daga duk wani ilimi da ka sani mai amfani ko na addini ko na rayuwar mutane in dai mai amfani ne to Qur'ani ya nuni zuwa gare shi malaman mu suna cewa ba a taba samun gaskiyar yadda dan adam ke rayuwa a ciki ba gaskiya sai da Al-Qur'ani ya sauka Qur'ani ne bayani na gaskiya a game da ya dan adam yake samuwa har yene shi a ciki har a haifar amma da tatsuniyoyi ne to ake faɗa mutane da wasu labaran da ba su da gaba ba su da baya to kaga duk wannan yana ciki to ana tadabburi don wannan to daga nan ne wasu suka samar da ijazul ilmi ma yanzu sai wani ya dauka ko zai sa ko wani da ya rubutu abin da Sheikh Muhammad Ali Ba'a ya sa wa littafin sa suna khalqul insan baina at-tibbi wal qur'an mujalladi guda katutu halittar dan adam a tsakanin mai alqur'ani yace sannan kuma mai ilimin medicine ya fada embryology anatomy physiology duk ya hada su a ciki ya kawo ba abin da Qur'ani ya fada idan waɗannan ilmomin sun yi daidai da abin da Al-Qur'ani ya fada sai ya tabbata inda suka saba suka yi kuskure ya kuskurantar da su da sauran littafai da aka rubuta musamman shi wannan malamin likita ne kuma malamin addini Dr. Muhammad Ali Ba'a ban sani ba ko ya rasu ban da manye abin nan updating din tarihinsa ba amma yana zaune ne da a Jidda Jidda ta Saudi Arabia yayi chief medical director na asibitota da yawa a Saudi Arabia sannan kuma yana da fellowship na kungiyoyin likitancin duniya da yawa in ya rasu Allah ya fi masa mutumin Malam Abubakar Gumi ne kaga sai in shakka game da rayuwar shi ko mutumin sani yana da kujera a al-majma' al-fiqhi lirabit al-alam al-islam suna haduwa lokacin ana tattaunawa ta malamai da masana Allah shi taimaka Allah ya kara mana fahimta Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya kara tsarkake mana zukatan mu kasar mu Allah ya bata zaman lafiya shugabannin mu waɗanda suke da suke kula da al'umma Allah madaukakin sarki ya kula da su waɗanda suka yi watsi da al'umma suka bar al'umma cikin ni'a su in masu shiruwa ne Allah shirye su in ba masu shiruwa bane Allah kawo mana da su Allah ka zaunar da mu lafiya waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar mu na damuwa na kashe-kashen rayuka da sace-sacen mutane ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina ba dan halin mu ba ya Allah ka yafe mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته